نعرفه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاتي أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتارب البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين قلوم بوتي أجار بوتي أولا يمتي نتلاتا يوشا تقص بوتا رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو ليلة اليهود دو تلاتين تقص وأن دقوم يكي دي دي دشاء أكو قوات شدة ميلادية تلبو بي دشاء بكي أولا مجالسي لمكي تفسير القرآن بجرمة وأن دقوم منا تشكين تفسير سورة مريم عليها السلام كما كمريم دا الأدى تبدانا مكمفالة دا أنستنبيوي kafin mu shiga karatu. Akwai wanda rubutu yake tambaya game da suhufi Ibrahim wa Musa, ko kuma suhufi Ibrahim, cewa suhufi Ibrahim su ne a Taura ko kuma a wasu ne daban. Suhufi Ibrahim, Allah ya saukarwa da annabi Ibrahim waɗannan takardu ko waɗannan littafai kafin zuwan annabi Musa. Shi annabi Musa alaihi salam shi aka bawa a Taura, shi aka bawa a Taura. Shi kuma annabi Musa alaihi salam yana daga cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam. Tsakaninsa da annabi Ibrahim akwai tazara, akwai annabawa da suka taho kafin annabi abin bayan annabi Ibrahim alaihi salam, kafin zuwa annabi Isa. Saboda suhufi Ibrahim littafai ne da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Ibrahim. Sai kuma wanda yake tambaya game da tahiyyatul masjid a harabin masallaci, cewa hukuncin su daya da tahiyyatul masjid a cikin masallaci. Tahiyyatul masjid a harabar masallaci yakan zama hukuncin su daya da tahiyyatul masjid a cikin masallaci idan masallaci ya cika. Yayin da masallaci ya cika, sahu har ya kai waje, to duk inda sahu ya kai to nan ma hukuncin su daya da cikin masallaci. Saboda haka idan ka zo ranar Juma'a cikin ƙwaryar masallaci ta cika, sai harabar masallaci sahu ya je nan, to nan in ka zo sai kai tahiyyatul masjid kafin ka zauna. Amma idan ya kasance cikin masallaci bai cika ba, to harabar masallaci ba ta ɗaukan hukuncin cikin masallaci, don haka babu tahiyyatul masjid a cikinta idan har ƙwaryar masallaci ba ta cika ba. Sai kuma wanda yake tambaya game da Qur'ani, idan aka rubuta shi allo aka wanke, ya za a yi da ruwan? Za a iya zubar da shi? To babu shakka Qur'ani bayan an wanke shi, wannan ruwan ba shi ne Qur'ani ba. Wannan ko shakka babu ruwan ba shi ne Qur'ani ba. To amma yana da martaba, yana da daraja kasancewar an rubuta Qur'ani ne aka wanke. Saboda haka ba daidai bane a zubar da shi guri mai najasa. Ba daidai bane a zubar da shi guri mai najasa kamar wanda aka yi ruƙuya a ciki. Aka yi tofi a ciki, to ba daidai bane a je a zuba shi gurin da yake da najasa, a zuba shi a rariyar magudanar ruwa ko kwatami ko wani abu irin wannan. To haka nan shi ma wanda aka rubuta aka wanke, shi ma yana da martaba, duk da ba a ce shi ne Alƙur'anin ba, amma shi ma yana da kyau ka a zubar da shi gurin da yake da najasa. Sai maganar hada a ciki fi a sha nono, wai hadisi ne? Ba hadisin manzon Allah bane wannan, ana fadarsa amma ba hadisi bane, cewa kada ka ciki fi kuma ka dora nono a kai, kamar ana nufin wani abu zai iya samun ka, ko za ka ji wata damuwa, ko cikin ka zai kumbura, ko wani abu mai kama da haka. To amma abinda likitoci suke cewa wannan yana ya danganta da mutum zuwa wani mutum, ba kowa bane ya ciki fi ya sha nono yake samun matsala. Kamar dai da kasan sauran abinciccika, wani abincin in wani ya ce zauna lafiya, wani in ya ce ya samu matsala, shi cikinsa baya ɗauka. To haka ne wasu ba daga cikin likitoci suna cewa yana da amfani ka ci kifin ka sha nono, yana da amfani a lafiyarka. Saboda haka ba hadisi ba ne ya haɗa wannan. Sai sai wanda shi kuma yake tambaya kan cewa ya halatta mace ta mace ce take tambayar cewa ya halatta mace ta nemi mijinta ya sake ta saboda ya hana ta zuwa makaranta shi kuma bai da karatun da zai koyar da ita idan mace musulma tana bukatar ta san addinin ta wato ta san abin da ya shafi fardu ainin akwai abin da yake fardu ainin ne akwai kuma fardu kifaya kowane musulmi dole ya san fardu ainin an wajabta masa sallah dole ya san ya zai yi sallah kafin sallah zai yi tsarki an wajabta masa wannan an wajabta masa yadda zai alwala an wajabta masa ya san haƙoƙin Allah ya san abin da Allah yake haƙƙin sa ne ya san kuma abin da Allah ya haramta na shirka wannan duk wajibi ne akan kowane musulmi ya san wannan abin da ya shafi zurfi cikin karatu wannan bai zama wajibi ba in wasu suka sani sai su karantar da wanda ba su sani ba ba wajibi bane sai kowa ya san ya yi ilimin hadisi ya yi ilimin fiqh mai zurfi ya yi kaza ya kaza wannan in wasu sun koya shikenan sun dauke ba wasu abinda ba a so a ce duk al'umma ta zauna ba wanda ya karanci wannan abu to wannan ne aka yi laifi gaba daya wannan shine ake kira fardu kifaya to abinda mace yake fardu ainin dinta wajibi ta koya wajibi ta sanya ake sallah ya ake alwala ya ake sarki wadannan abubuwan tunda ba wanda yake dauke ma wani kowa shi yake wa kansa to dole ne ta san wannan mijinta in ya sani ya sanar da ita in bai sani ba to ya kawo wacce za ta koya mata in babu wacce za ta koya mata ya bar ta je inda za ta koya in ya hana ta ta je inda za ta koya alhalin tana da bukatar ta sani shi kuma zai koyar da ita ba to tana da damar ta fita ta je ta koya ba wai saki za ta nema ba a'a ta je tana da dama don shari'a ba ta bashi damar ya shiga haƙƙin shari'a ba akwai abin da yake haƙƙin sani wannan dole a tsare masa in za ki tafi unguwa ko gidanku za ku ko zuwa dubiya za ki je ko mahaifinki ne ba da lafiya za ki je duba shi to haƙƙin mijinki ne ki tambaye shi ya baki izini sannan ki fita to amma idan abu ya shafi haƙƙin Allah to idan ya ce ba zai bayar da wannan haƙƙin Allah ba to ana karɓar haƙƙin Allah ko da ba zai yadda shi ba saboda haka ba wai cewa za ta yi a sake ta ba don ta shiga makaranta a ta je ta shiga makaranta ta yi ta tafiya in ya so ko da an yi rigima daga ba a sasanta lokaci rubutun na wasu sai zai rubutun baya karantuwa wannan yana tambaya game da sunan Armiya'u cewa wasu sun ce wai baya da asali a musulunci ba haka yake tambaya Armiya ɗaya ne daga cikin annabawan Banu Isra'il kamar Yusha kamar Sha'aya kamar Yahuza wannan sunaye ne na sunaye ne daga cikin sunayen Banu Isra'il Armiya da Yusha da Sha'aya duk suna cikin annabawan kamar Zakariya da muka faɗa duk suna cikin annabawan Banu Isra'il saboda yadda ya halatta a sa sunan Yusha'u yadda ya halatta a sa Sha'aya'u yadda ya halatta a sa Zakariya to haka ne shi ma Armiya din duk da ba ce shi ba a cikin Al-Qur'ani to amma wannan ba shi yake nuna babu shi ba Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk akwai wanda muka ba da labarin ka akwai da ban ba shi labarin ka ba to Armiya yana daga cikin wanda sunansa bai zuwa abin nan ba amma abin ne sananne a gurin sahabbai da tabi'ai da wasu daga cikin abin nan da masana tarihi so ba magana cewa ba ke wannan ba daidai ba ne za mu ci gaba da karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط
Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika Isa ibn Maryam wannan da aka yi bayanin sa tun daga haihuwarsa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama ya furta maganar sa to wannan shine Isa dan Maryam qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun maganar gaskiya ko zance na gaskiya wanda a cikin sa ne suke shakka kuma suke jayayya da juna ma kana lillahi an yattakhidha min walad kuma bai dace a ce Allah ya riki da ba subhanahu tsarki ya tabbata gare shi idza qada amran idan ya nufin zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to kawai abin da yake fada yake fada masa yace kasance sai ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah ne ubangiji na kuma ubangijinku fa abuduhu dan haka ku bauta masa hadha siratul mustaqim wannan tafarki ne madaidaici Allah subhanahu wataala bayan ya gama ba mu labarin annabi Isa alaihi salam da yadda aka haife shi sai kuma ya kawo wannan maganar wato ce to wannan shine annabi Isa kuma wannan ita ce magana ta gaskiya annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane ba dayan uku bane annabi Isa bawan Allah ne bai yiwa a ce Allah ya rikida ubangiji ya tsarkaka saboda rukun da bukatuwa ce ke sa a yi shi Allah kuma ba ya da bukatuwa zuwa ga kowa Ubangiji subhanahu wata'ala mai cikakken wadata ne abinda ke sama da abinda ke ƙasa dun dashi ne don haka kaga ba shi da buƙatar a ce yana da buƙatar yayi da in yana da buƙatar yayi da kenan sai yayi mata Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka da wannan shi Ubangiji komai nashi yana gudanar da shi ne da kun fa yakun idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun idan ya hukunta wani al'amari ko ya yi nufin zartar da wani al'amari to yakan ce da wannan al'amarin kasance sai wannan al'amarin ya kasance wannan shi ma rushe wata shubha ce ta nasara masu ganin annabi Isa alaihi salam dan Allah ne saboda yadda aka haife shi ba uba to shine Allah yake gaya musu a'a zuwansa duniya ba ta hanyar da aka saba ganin ana haifar dan adam ba wannan ba shi zai sa ku ce da shi Allah ba domin Allah subhanahu wata'ala ya samar da abubuwa da yawa ta hanyar kun fa yakun idan har hanyar da aka samar da annabi Isa ta kun fa yakun za ta sa ya zama Allah to da komai ba da gani Allah ne tare da cewa ku nasara ba ku faɗa irin wannan magana ba ku ce kowa da komai Allah bane to in har kun ji cewa kowa da annabi Isa alaihi salam an same shi ta hanyar kun fa yakun ne kamar inda Allah ya ce inna ma masalu Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun idan kun fahimci haka kuma ba ku yadda a ce wani abu da Allah subhanahu wataala ya samar ta hanyar kun fayakun ba Allah ne to ka ku ce Isa Allah ne shi ma ta haka aka samar da shi Allah subhanahu wataala yace wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratul mustaqim wannan yana yi wa yanzu cikin maganar annabi Isa ne karashin maganar annabi Isa ne alaihi salam yace da su wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah shine ubangiji na shine kuma ubangijinku ma'ana Allah subhanahu wataala shi ya sabar da ni da ku daga babu shine yake kula da rayuwar mu yake bamu bukatun mu yake bamu abinda da shi rayuwar mu take yiwa wannan ita ce rububiyar Allah to idan har ni da ku duka halittar Allah ne kuma Allah ne yake kula da mu shike bamu ci da sha da duk bukatun mu to shi kadai ya cancanta mu bautawa shi yasa yace fa'buduhu dan haka sai ku bauta masa domin ita ce shi tauhidul rububiyya har kullun yana lazimtawa mutum ya yarda da tauhidul uluhiyya tauhidul ubudiyya saboda in har ka yarda Allah subhanahu wataala shi yayi sama da ƙasa yayi ka daga babu kuma shine yake bayarwa duk abin da kake ciki na ni'imomi ubangiji ne ya baka ka yarda da wannan to me zai sa ka bauta ma wani ba shi ba saboda ka duk wanda ya yarda da rububiyya to ya kamata wato ya wajaba ya yadda da uluhiyya. Shi yasa da yace wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, wanda wannan shine isbatu rububiyya, tabbatar da rububiyya. To in har kun yadda cewa da ni da ku duka halittar Allah ne, kuma shi ne yake tarbiyantar da mu ta hanyar ba mu abin da rayuwar mu za ta tsaya a kansa, to fa abuduhu, sai ku bauta masa. Hadha siratun mustaqim, wannan shine tafarki madaidaici. Wannan yana yiwa ya zama ci gaba ne ko karashe ne na magana Annabi Isa alayhi salam. Yana yiwa kuma ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kawo wannan abu ta harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi ya faɗi haka, cewa Allah shine ubangijin su, shine ubangijin kowa, don haka su waɗanda suke haɗa Allah da bauta da wani a wajen bauta su daina su bautawa Allah shi kadai. Allah yace faqtalafa al-ahzabu,
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.
فاختلف الأحزاب من بينهم سيكم قنجوي أتكالن سسكي تسأباني فويل للذين كفروا توبني ياتبت قوات نسك كافرتا min mashhad yawm azim, daga halartar wannan yini mai girma, wato shine yinin alkiyama. Allah subhanahu wataala bayan ya ba mu labarin Annabi Isa alayhi salam da yadda ya samu da dabi'ar samuwarsa da kasancewarsa mutum, shi ma halitta ne daga cikin halittun Allah, illa iyaka Allah subhanahu wataala ya bashi manzanci ne, ya bashi daukaka, ya darajta shi, ya fifita shi akan wasu da yawa daga cikin mutanen zamaninsa da waɗanda za su zo bayan zamaninsa. To sai yace fakhtalafa al-ahzab, sai Allah yake mana ishara zuwa ga yadda kuma aka samu sabani, da tare suka yi ta sabani mabiya Annabi Isa al-Masih alayhi salam, suka kauce ma waccan hanyar da Allah subhanahu wataala yace wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, suka kauce ma wannan hadha siratun mustaqim, wannan tafarki madaidaici wanda Annabi Isa alayhi salam ya zo da shi na bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da komai ba. Wana Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana ishara zuwa ga abin da ya faru a tarihin wato kafuwar masihiyya, addinin Nasara, cewa bayan Annabi Isa alayhi salam mabiyansa sun yi sabani har ta kai su ga yadda da cewa Allah uku ne, ko ɗayan uku ne, ko Annabi Isa dan Allah ne, wanda da can ba a haka suke ba. Da farko bayan Annabi Isa alayhi salam ya zo ya yi karantarwarsa, ya karantar da tauhidi ne ɗayan ta Allah subhanahu wa ta'ala, bai karantar da cewa shi Allah bane, bai karantar da cewa shi dan Allah bane, bai karantar da cewa Allah ɗaya Allah uku bane. Abinda ya karantar shi ne abinda annabawa suka karantar gabaninsa, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne, shi kadai ya wajaba a bauta masa. To bisa wannan aqida ta kadaita Allah subhanahu wataala, Annabi Isa alayhi salam ya bar albajiransa, ya bar mabiyansa duk gaba ɗin su, suna bisa wannan aqida ta kadaita Allah subhanahu wataala. Ba a samu shigo da abin da ya saba ma wannan aqida ba sai bayan tafiya ta yi tafiya an samu sabani. Akwai wasu tarurruka da aka sani a cikin tafiyar ko tarihin tafiyar addinin Nasara, addinin Kirista, wanda a tarurrukan nan akan iya halatta abinda da addinin ya haramta, akan kuma iya haramta abinda addinin da ya halatta, kuma ya zama halal in wannan taron aka fita, bayan an gama taro aka fita da kudirin cewa abin halal ne, ya zama halal. In kuma haramun aka ce ya zama, to ya zama haram. Suna cewa wannan tarurruka ne na shawara a tsakaninsu, wanda suke cewa manzanninsu su suka fara wato tabbatar da wannan tsari a rayuwarsu lokacin da suka yi taro na farko a Urushalim, wato a Qudus, taro na farko bayan wafatin Annabi, ko bayan ɗauke Annabi Isa alayhi salam, su suka ce wafati, bayan suna cewa bayan mutuwar Annabi Isa, amma mu a wajenmu bayan ɗauke Annabi Isa alayhi salam da shekara 22 suka yi wannan taron. A wannan taron aka fito da wasu dokoki da wasu shari'o'i sababbi, aka tabbatar da wasu abubuwa, aka soke wasu abubuwa wanda Annabi Isa alayhi salam ya zo da su. A wannan taron aka soke batun kaciya, ta ƴaƴa maza, sannan aka soke rike wasu dokoki da suke cikin at-taura, wasu shari'o'i da annabi Isa da annabi Musa alayhi salam ya zo da su, wanda annabi Isa alayhi salam ya zo ya tabbatar da su bai kore su ba, tunda annabi Isa alayhi salam ba duka ya gyara daga cikin abinda ya samu na at-taura ba. Cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, nazo da in halatta muku wani sashi, kaga akwai abubuwa da yawa kenan wanda suke cikin at-taura wanda da su suka yi hukunci, wanda shine kuma annabawan banu Isra'ila suka yi ta hukunci a kansa. Na zalla taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, to suka zo a wannan taron, suka ce a wannan taron sun soke batun shayi, sannan sun soke wasu shari'o'i wanda suke cikin at-taura da abin da yake cikin tsohon alkawari Old Testament, musamman abubuwan da suka shafi haramta wasu abubuwa da yake dauke da shi. Abinda kawai suka tabbatar shi ne haramcin zina, wannan sun yarda a ci gaba da tabbatar da shi, da kuma haramcin cin dabbar da aka shaƙe ta aka makure ta har ta mutu, wannan ma sun yarda haramun ne, da kuma haramcin cin jini, da kuma haramcin cin abin da aka yanka wa gumaka, suka yarda cewa waɗannan haramun ne, sauran kuma suka ce sun soke haramcinsu. To suka ce to wannan taron da aka yi a Urushalim bayan tafiyar annabi Isa alayhi salam shekara 22, shi ya nuna kenan ya halatta malamansu duk sanda suka ga wasu abubuwan da suke so su yi wa kuskurima a addini, suna iya haduwa su yi taro su halatta ko su haramta. To tarurrukan iri biyu ne, akwai wanda suke tarurruka ne da ake gayyato kowa da kowa daga ko'ina, wanda suke kira ecumenical councils, taruka ne da ake kirawo na kowa, duk wani wanda yake ji da kansa, wani fada ko wani fasto za a kirawo shi ya halarci taron. Wannan ba na wata mazhaba ba ce ita kadai, ba na wasu wani gari ba ne shi kadai, ba na wata al'umma ba ce ita kadai. To a irin wannan taron idan aka yanke wani abu to ya lalace kowa. To sun yi ta yin waɗannan tarurrukan, ka duba tarihin abin nan Christianity za ka ga waɗannan manya-manyan taruka da suka yi. Yadda wani malami Abu Zahra cikin littafinsa Muhadarat fi Nasraniya yake cewa tun daga wancan lokacin har zuwa shekarar 1869 an lissafa tarurruka irin wannan da suka yi ya kai 20, wanda duk sanda aka yi taron kuma za a shigar da wani abu sabo a addinin, kuma za a soke wani abin da yana na rubuce a cikin addini. To sun yi ta sabani game da ɗabi'ar annabi Isa alayhi salam, ne ce din annabi Isa, shi wane ne annabi Isa a gurinsu, shin Allah ne ko ɗan Allah ne ko wani ɓangare ne na Allah ko ɗayan uku ne. To sabanin ya yi tsanani ta yadda kusan suna dai yadda ne gaba ɗayansu da annabi Isa alayhi salam a gurinsu cewa wani ne da yake wani suna annabi Isa, wani sunan shi Isa almasihu. To amma wajen tantancewa ya yake a nan kowa da inda ya sa gaba. To abinda ya hana wannan saɓanin nasu ya fito fili tun a farkon al'amari, wato rigingimu da suke ciki da matsin lamba da suka samu musamman daga daular Rumawa kafin daular ta zama daular Kiristoci, sun samu matsin lamba ana binsu da raraka. Yahudawa suna nuna duk inda aka san almajira annabi Isa ko mabiya annabi Isa alayhi salam suna nan, su za a yi ta kokarin a kulla musu sharri ko a yi musu wani yarfe, don haka ta kansu suke suna ta kokarin yadda za su kare kansu daga abin nan. Don haka wannan sabanin da ke tsakaninsu a lokacin bai fito ba. To amma daga baya ya fito. Babban abin da ya ja sabanin ya yi ta kara karuwa kasancewar an samu mutanen Girkawa sun shiga addinin Kiristanci, hakanan mutanen Rumawa sun shiga ciki, hakanan mutanen abin nan a Misrawa su ma sun shiga ciki, kowanne kuma ya shigo da wasu aƙilunsa na gargajiya da yake kai, ya shigo da burbushin aƙilunsa na maguzanci. To wannan aƙilun na maguzanci da ya shigo da shi cikin wannan addini sai yake da tasiri a shi, kamar yadda kuka san ɗabi'ar a ce wata al'umma tana da wata al'adu da yanda ta shiga sabon addini da da ba shine addinin ta ba, so za ta zo da waɗannan al'adu sai a hankali za a yi ta gyara mata shi. Inda koma tarihin Bahaushe za ka ga cewa akwai al'adu da yawa wanda shigarsa musulunci, kuma wasu ya sa musu rigar musuluncin, amma dai al'adun ne ba musulunci ne ya zo da su ba, sai dai kawai an cire musu wasu abubuwa ne wanda da ka gani ka san magudun sai a cire. Inda ana haduwa a shagiya a yi raye-raye sai a haɗu a karatun Qur'ani sai a yi fatiha a tashi ko a yi sadaka. Kaga abin asalinsa ga ta yadda yake, to amma daga ƙarshe kuma sai aka cire masa kamar irin sadaka uku sadaka bakwai duk asali daman gargajiya ce a yi. Kafin zuwan musulunci akan yi wannan, an yi mutuwan a cikin tarihin Bahaushe. To sai dai za a haɗu ne a shagiya a more. To da musulunci ya zo sai a gane cewa shan giya haramun ne, raye-raye da waye-waye duk haramun ne. To sai aka koma a ce to kawai a yi ɗan sadaka a yi addu'a a watsi. To haka su ma suka samu kansu a daidai wancan lokacin. Shigowar waɗannan al'ummomi daban-daban, kowa kuma da irin maguzancinsa. Romawa da nasu maguzancin, mutanen Girkawa da nasu maguzancin, mutanen Masarawa da nasu maguzancin. To sai aka kasa samun abu guda ɗaya, tunda kowa da irin nashi samfuri. To sai abubuwan suka zama da yawa. Sannan baya ga haka ga falasifa, malaman falsafa, wanda suke tabannin ra'ayin al-aflatoniyatul haditha, wanda ita kuma tana ɗauke ita ma da wani abu na maguzanci. To su ma sai suka shiga cikin wannan addini. To duk waɗannan abubuwa sai suka ƙara haɓaka, sai suka yi yawa, sai ake ganin cewa to lalle ya kamata a nemi yadda za a samu wani ra'ayi guda ɗaya. Akwai taron su da ya shahara, taron su na farko da suka yi a shekara ta 325 bayan tafiyar Annabi Isa alayhi salam, 325, wanda suke kira taron su na Nikiya. Wannan taro kusan a nan ne aka tabbatar da aqidar Trinity, aqidar cewa Allah ɗayan uku ne. A wannan taro ne aka fara abin nan din. Wancan saɓani da ake da shi da yawa, za mu iya cewa a zahiri shi ya ja aka yi wannan taron ƙarƙashin jagorancin wani masaraki ana kiran shi Constantine, larabawa suna ce masa Constantine, ɗaya daga cikin sarakunan daular Rumawa. Da haka shi ya jawo aka yi wannan taron. Alal haƙiƙa abin da ake gani na zahiri ya ja a yi taron shi ne saɓani da yake cikinsu, kamar yadda Allah ya gaya mana. Amma akwai wani abu wanda shi ne babban ma abin da ya sa aka yi taron, shi ne samun wani daga cikin manya-manyan malaman coci, ana kiran shi Arius. Arius shi ya dage akan Allah ɗaya ne, Annabi Isa ba ɗan Allah ba ne, Annabi Isa ba ɗayan uku ba ne, Annabi Isa bawa ne manzon Allah kuma halitta ne kamar sauran halittu. Arius yana da mabiya da yawa, kusan ma ka iya cewa galibin nasara a lokacin dukkan kan aqidar Arius suke. Amma sauran malaman coci-coci, musamman babban fada na abinnan na Alexander, abinnan wanda suke kira Patriarch Alexander da yake Alexandria, coci ta Alexandria a Masar, kusan shi ne yake da ra'ayin cewa Allah Annabi Isa ɗan Allah ne, ko Annabi Isa Allah ne, yake da ra'ayin uluhiyyat Isa alayhi salam. Arius yana da mabiya da yawa. Cocin Asiyot a Masar tana da wani ra'ayi na Arius cewa Allah ɗaya ne. Cocin Makedoniya ita ma tana da wani ra'ayi na cewa Allah ɗaya ne. Cocin Constantinia, inda yanzu ake cewa Istanbul, ita ma a wannan lokacin Istanbul ne hedikwata ta daular Byzantine, da ita ce babbar daular Rumawa da musulunci ya rusa ta da ƙarshe. To duk suna da ra'ayin cewa Annabi Isa alayhi salam ba Allah ba ne. To amma shi babban limamin cocin Alexandria shi ya tsaya kai da fata akan sai an ce Allah Annabi Isa ɗan Allah ne. To Arius yana wa'azuzzukansa kuma yana samun goyon baya sosai saboda hujjojin da yake da su. To sai shi wancan abin din sai ya fara neman sa domin ya lallashe shi akan ya janye wannan kuduri na shi babban fada na na majami'ar Iskandariya. Arius sai bai yadda da wannan kira ba, don haka sai shi wannan fada sai ya fito ya ce ya la'ance shi kuma ya kore shi daga majami'arsa. To daga da haka abin ya fara. Haka shi kuma Constantine a lokacin yana nuna a zahiri kamar ya karɓi Kiristanci, to amma alal haƙiƙa yadda sa bincike yake nuna na tarihi cewa bai karɓi Kiristanci ba ma a lokacin, yana nan abu magudinsa. Saboda haka sai ya ce a zo a yi taro. Bayan ya kirawo shi Arius ya nemi ya gamsar da shi a kan cewa ya janye wannan aƙidar cewa ba Isa ba ɗan Allah ba ne, amma Arius ya ƙi yarda ya janye wannan. To sai ce to taro za a yi na gangami a kirawo dukkanin malaman coci na ko'ina na majami'o'i ko'ina, a kirawo su a zo a yi wani babban taro a ƙarƙashin jagorancinsa shi, inda kowa zai zo ya faɗi hujjojinsa da yadda yake ganin Annabi Isa. Annabi Isa menene shi? To shi ne a wannan shekara ta 325 a wani guri da ake kira Nikiya a cikin daular Rumawa aka yi wannan taron, inda aka kirawo manyan malaman majami'a na coci 2,448 suka haɗu, inda aka tattauna kowa ya tashi ya faɗi ra'ayinsa da ya yake ɗaukar Annabi Isa alaihissalam. Wasu tashi ce su a gurinsu Annabi Isa alaihissalam Allah ne, wasu ce ɗan Allah ne, wasu ce ɗayan uku ne, wasu ce a'a shi Annabi Isa ai kamar wato wuta ce da aka tsosano ta daga wata wutar, kaga waccan wutar tana nan bata ragu ba, wannan kuma wutar tana nan a wutar ta. To haka suke alaƙa su da Allah, da haka ba ɓangarowa ya daga cikin Allah ba, amma dai shi ma yana kamar Allah ɗin ne. To haka kowa ya kawo hujjojinsa. Arius ya tashi a lokacin ya kawo hujjojinsa, inda aka kasa kayar da shi, domin ya kawo hujjojin da suke tabbatar da cewa Annabi Isa halitta ne, kuma Annabi Isa bawa ne, ba ɗan Allah ba ne. Sannan abinda suke hujja da shi daga cikin littafin Bible, littafin Anajil ɗinsu, ya nuna musu cewa an jirkita abin ba haka yake ba, wanda kuma su fahimce su bai fahimtar da su. To amma duk da haka sai aka ki ɗaukar ra'ayinsa, duk da cewa a wannan lokacin sama da mutum da limami sama da 700 suna tare da Arius, sai aka samu mutum limamai 318 wanda aka ce sun saba masa. Sai shi wannan Constantine sai ya ɗauki wannan ra'ayin nasu akan cewa shi ne ra'ayin da za a ittifaki a kansa, cewa Annabi Isa alaihissalam Allah ne. Don haka shi kuma Arius aka ci gaba da jifansa cewa ɗan bid'a ne, aka ce ya zo da wata bid'a a fili. To amma duk da haka, duk da cewa an yi wannan taron kuma an samu mutum 300 limamai na coci 318 sun tafi akan uluhiyya ta Annabi Isa alaihissalam, wannan bai nuna cewa jama'a mabiya addinin Kiristanci a lokacin sun tafi akan wannan ra'ayi ba. Saboda idan muka ga cewa cikin mutum 248 mutum 300 ne kawai da 18 aka ce sun abin da, kaga ba suke da rinjaye ba. Shi kuma an ce yana tare da mutum 700, kaga ya kamata inda adalci za a yi ya kamata ya zan shi ne ya yi rinjaye. To amma tunda shi wannan Constantine yana so ya daidaita abin da ya baro na addininsa na maguzanci da addinin da yake so ya karɓa na Kiristanci, don akwai wani abu da suka yi ɗan tarayya na wasaniya na maguzanci a ciki, sai ya tabbatar da wannan ra'ayi. Ya kirawo waɗannan fada 318 ya zauna da su zama na musamman, ya cire zobensa, ya kawo sandarsa ta mulki, ya kawo takobinsa na mulki, ya ce gashi nan, ya danka a hannunsu, kuma duk masarautarsa ya danka ta a hannunsu su yi duk abin da suke ganin ya kamata su yi, su yaɗa duk aƙida da suke so. To kaga anan su ya ƙara ba su wani girma, ya ƙara ba su wani matsayi da za su ƙara tsayawa kan wannan fahimta, tunda har ya musu wannan kwaɗaitarwar. To shi ne nan suka ɗauki zobensa, suka mayar masa, suka ba shi takobinsa, suka ce kai ne shugaba, duk abin da ga abin da mun baka takobin mulki mun bar shi a hannunka, ka zartar da wannan akida, ka tsaya ka kare ta da karfin mulkinka. Saboda ka a wannan lokaci karfin mulki shi ya tsirka gudanar da wannan akida. Bayan shi Arius an yi ta la'antarsa, an yi ta cewa an yi mafarki Annabi Isa, shi babban majami'i, babban limami na majami'ar Iskandariya, cewa ya yi mafarki ya ga Annabi Isa alayhis salam rigarsa a yage. Ya tambaye shi, ya shugabana, waye ya ga maka rigarka? Ya ce Arius ne ya ga mu rigarka. Ya ce za ka kutsi ne masa, ku kore shi, kuma kar ku bashi ya shigo cikinku. To da wannan hujjoji ne ake tsine wa Arius ana abin nan ɗinsa. Amma duk wannan mafarken da wannan tsinuwar duk ba ta sa wannan aƙidar a lokacin ta yi abin nan ba. To haka shi kiristancin ya kasu. Manya-manyan ƙungiyoyi da suka kasu a wannan lokacin, akwai al-Malkaniya wanda yanzu ake cewa Catholic, akwai al-Yaqubiyya su ne Orthodox, sai kuma an-Nasturiya, wanda Ash-Shahrastani a cikin littafinsa al-Milal wa Nihal ya yi bayanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi da kuma rissa da suka yi, tunda kowace ƙungiya daga ciki sun yi rissa, tunda gabaya kuma aka samu Protestant waɗanda su kuma ɗan tawaye ne, su kuma tawaye ne da coci da mulkin danniya da coci ta rika yi a ƙasashen Turai, ya haifar da Protestant. Su ƴan tawaye ne, ko daga sunansu ma za ka san tawaye ne ya kafa su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yana cewa iftaraqat al-yahudu ala ihda aw thintain wa sab'ina firqa وتفرقت النصارى على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهودا واتنكسوا قنجيا 72 كو 71 يقول سوما نصارى سنكركسوا قنجيا 71 كو 72 يقول الأمة تاما ذاتكسوا قنجيا 73. Wato yadda aka samu kashe-kashe a wancan a waɗancan addinai, za a samu irin wannan a cikin addinin musulunci. Amma an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kaso ne cikin 73 din nan daidai, yace waɗanda za su tsaya akan abin da nake kai ni da sahabbaina a yau. Saboda haka ita a cikin addinin musulunci, inda ya sha bamban Allah subhanahu wataala shi ya dauki nauyin tsara alqur'ani, bai dora nauyin tsara alqur'ani a hannun wani mutum ba. Bai hatta malamai ba a ba su, Allah subhanahu wataala bai bar alqur'ani su tsare shi ba. Sabanin littafin at-taura Allah ya ba da tsaransa ne gurin su waɗannan malamai, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillah da abinda aka ba su tsaro na littafin Allah. Kaga ashe littafin at-taura da sauran littafai kafin alqur'ani, Allah ya bada tsaransu ne ga su waɗannan al-ahbar war-ruhban da rabbaniyuna. To san soyayyen zukatan Adam na da yawa, saboda haka kaga sai aka shigar da soyayyen zukata da yawa a ciki, tunda su aka dankawa abin sai suke ganin za su iya soyewa, za su iya tabbatarwa, za su iya halatta, za su iya haramtawa. Amma shi alqur'ani sai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka saukar da wannan zikir, wato wannan alqur'ani, kuma mu ne masu tsaransa. Malamai suka ce a wannan ayar tana tabbatar da cewa Allah zai tsare alqur'ani da haruffansa, zai tsare shi da ma'anarsa. Haruffansa ba za ka iya ƙara ko harafi ɗaya ba wanda baya cikin alqur'ani, ba a gane ka ba. To haka nan ma'anoninsa, su kansu ma'anonin Allah ya tsare su, tunda ya tsare sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya tayar da waɗanda suka tashi suka yi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima, tun daga kan sahabbai har zuwa gobe, kuma ana cikin tsaron wannan sunna. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kullun cikin samun kariya suke, duk wanda zai shigo da wani abu sabo wanda baya ciki, to malamai suna nan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar za su kare wannan. To kare alqur'ani ya lazumci kare sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka ce Allah ya tsare haruffan alqur'ani amma bai tsare ma'anar ba, to anan kaga tsaron bai amfani ba. Tunda menene ake bukata gare ka kai musulmi? Ka karanta harafin kawai, ko ka karanta harafin ka fahimci ma'anar? Ka karanta ka fahimci ma'anar, idan an tsara harafin ba a tsara ma'anar ba, to kai abin bai maka amfani ba, tun da idan za a baka ka fada cikin bata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik, na barku akan hanyar da take farakal daranta kamar rana yake, babu mai karkacewa ya bar ta sai halakakke. Daka duk wanda zaka ji yana cewa shi ya kasa gane inda gaskiyar take, to bai neme ta bane, amma in ya neme ta yana zai ganta. Duk wanda wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, duk wanda yayi kokari wajen nemo gaskiya to Allah zai nuna masa hanyar gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashid abdu alaiha bin nawati wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Nabi yace na ubarce ku da ku rike sunnar khalifofina. Annabi ya faɗi wannan, gabanin ya faɗi wannan sai da yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, wanda duk ya rayu daga cikin ku Allah ya masa tsawon rai, yana ga sahabbansa, wanda duk Allah zai masa tsawon rai ya kai wani lokaci to zai ga sabani da yawa. To amma alaikum bi sunnati, ku kankame wa sunnati, wa sunnatul khulafa'ir rashid, sunnan khalifofin nan harifofin nan guda hudu shiryayyu, azu alaiha bin nawaji, ku rike su da fiƙoƙin ku, wato ku rike su kakam, duk wahala kan ku saki. Sannan ce wa iyyakum wa muhdathatil umur, na gargade ku a hirdin ku ce za ku kirkirarun al'amura, sababbin al'amura, duk wani abu sabo a addini bid'a ne, duk wata bid'a bata ce. To kaga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya masa wannan gata, saboda addinin sa ne na ƙarshe. Sauran annabawa duka Allah ya yi ta aiko annabawa bayan su suna gyara, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin ƙarshe, ba wani annabi da za a sake aikowa bayan sa. To kaga a ce an bar addinin sa shi ma kamar yadda aka bar na sauran annabawa suka tafi, to kaga kenan al'umma duniya za a shiga cikin tafili. To rahmar Ubangiji sai ya sa kasancewar addini ne na ƙarshe, to Allah subhanahu wataala kuma sai ya sanya hanyoyin tsare shi da yawa, tun daga kan tsare Al-Qur'ani har zuwa kan tsare sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa a duk a kowane zamani dole a samu al-qa'imu bi hujjatillah, wanda zai tsaya wadanda suke tsaye wajen karantar da al'umma, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce zalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum aw qadalahum hatta ya'ti amru Allah wa hum kadhalik, ba za a gushe ba ana samun jama'a daga cikin al'ummata wanda suke tsaye akan al'amarin Allah, wanda ya wulakanta su ko ya musko ya watsi da su ya kike makon su ba zai cince su ba, kuma za su ta tsayuwa a haka har al'amarin Allah zai shine alkiyama. Saboda haka kaga ita wannan al'umma Allah subhanahu wataala bai saki al'amarinta gaba daya ba a hannun wasu, sai ya zamana akwai hannunsa a ciki, ya tsara Al-Qur'ani kuma ya tsara sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa duk yadda za kai ga karatu, da zarar ka saki hanya to za a gani al'umma za ta gane. Ba zai yiwu ba dan kana jin kai malami ne ka saki hanya kuma al'umma ba ta gane ba. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mata addininsa. Shi yasa za ka ga cewa duk wanda zai yi fada, wato zai yi kokarin yada bid'a a cikin al'umma, to sai ya yaki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ita ce za ta bada kariya, ba za a karbi duk wata fassara da zai zo da ita ba. In ya kawo abu sai a ce ina ya samu sunnar Annabi ta saba ma wannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga sunan al'umma kamar shekara dubu sun rubuta sun taskake, an shimfida dukkan wasu ka'idoji da za a bi wajen tantancewa. Babu wata al'umma, babu wani annabi da Allah ya aiko ya samu gatan da hadisan maganganunsu suka samu gatan da maganganun manzo Allah suka samu. Na farko, babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko al'ummar sa ta damu da jin abin da yake faɗa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu. Komai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko yake aikatawa idan sahabbansa yana kansa, tun daga matansa har zuwa waje, tun daga manya har zuwa yara, daga maza har zuwa mata, babu wani annabi da aka kiyaye yadda yake bacci, yadda yake tashi daga bacci, yadda yake cin abinci, yadda yake yin alwala, yadda yake sallah, yadda yake mu'amala da mutanensa, yadda yake mu'amala da iyalansa, yadda yake dariya da murmushi da tafiya, babu wani annabi da aka kiyaye wannan irin yadda aka kiyaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ko me yana manzo Allah yana da rubuci, zaka shiga ka dauka in kana son ga sifofin manzo Allah da yadda yake tafiya, da yadda yake murmushi, da yadda yake dariya, da yadda yake bacci, da hakurinsa, da juriyarsa, da tausayinsa, komai nashi yana da rubuci. Allah ya masa wannan, sannan aka samar da masu kula da wannan sunna ta da sarrafa. Duk zarar ka zo shigo da wani abu, to za a gane cewa wannan abu naka ba daidai bane. Sai sa har kullun zaka ji an ce wannan hadisi ba shi da kyau, wannan hadisi yana da kyau, ko ba za a fata ba. Idan akwai wanda yake so a fata fada dan ya ci gaba da yada barnarsa, to ya sha kurumin sa, ba za a daina ba. Saboda in aka daina shi kuma sai ya ci gaba da yada barnarsa. To amma matukar dai akwai zaratan da za su tsaya, tunda abin da an riga an shimfiɗa ka'idojinsa, kuma duk abin da za a faɗa da ilimi za a faɗe shi, ai ba wani abu za a faɗa da zahirci. In an ce abu kaza bai inganta ba, akwai dalilin da ya sa aka faɗa, kuma dalilan nan duka shi ne abin da malamai suka shimfiɗa tun daga ƙarni na biyu har zuwa yau. Idan aka faɗa ka ce ba haka bane, sai ka kawo naka hujjar. Amma ka ce a daina faɗa, sai dai kawai a bar mutum ya yi abin da yake, ya faɗa abin da yake so, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Shi yasa za ka samu dukkan ƙungiyoyi waɗanda suke na ɓata, musamman ma waɗanda suke ƙwarin yaɗa bid'a, to ba sa san ilimin hadisi. Duk mai san yaɗa bid'a ka kula, ba ya san ilimin hadisi, saboda ba zai tabbatar da ɓannarsa ba, matuƙar dai za a yi amfani da ilimin hadisi, domin za a tabbatar da abin nan da yake so ya yaɗa ba shi da kyau. In wata ruwaya ce ka za a ce gurɓatacciya ce, ga bayanin da malamai suka yi sama da shekara 1000 gashi nan a rubuce, ai ba da ka ake faɗa ba, ko da kake ji ana cewa Albani ya inganta, ai ba haka kawai ya fito ce kai na inganta kaza ba, na soke kaza gaba gaba. Ka je ka ɗauki littafin nasa ka gani, maganganun malamai ne tiryan tiryan yake bi, saboda ka shi kansa inda zai kuskure sai kaga cikin almajiransa wani ya gaira masa. Ashe kaga abin da ilimi ake, ba wai kawai sallamawa ake yi ba, kamar yadda muka ji a nan taro kawai ake yi, sai a yi ƙura'a. Wani lokaci ma mara tarin jayen su suke abin. Saboda addinin musulunci ba a sallama shi ga wata da'ifa ba, aka ce ita kadai ce take da gaskiya. A'a, ana iya samun gaskiya a tare da duk wanda yake ya kama hanyar gaskiya. To shine Allah subhanahu wataala anan yake gaya mana sabanin da suka yi, yace faqtalafal ahzabu min bainihim, ungiyoyi suka yi sabani a tsakanin su. Fawailul lilladheena kafaru, bani ya tabbata ga waɗanda suka kafirta. Waɗanda suka kafirta anan sun shafi cikin nasara din da kuma waɗanda suke mushrikai, duk bani ya tabbata gare su. Min mashhad yawmin azim, daga ranar halatta din nan mai girma, ita ce ranar alkiyama. Wannan magana Allah subhanahu wataala ya yi irinta a cikin suratul Zukhruf, inda Allah subhanahu wataala ya ce walamma jaa isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa la uhilla lakum ba'da alladhi tahtalifuna fi fattaqu allaha wa ati'un inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim fahtalafa al ahzabu min bainihim fawailul lil ladhina zalamu min azabi yawmin alim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walamma jaa isa bil bayyinati, yayin da annabi isa ya zo da hujjoji bayyanannu, qala ya ce qad ji'tukum bil hikmati, hakika na zo muku da hikima, wa li ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi, kuma dai in bayyana muku sashin abinda kuke sabani a kansa. Fattaqullaha wa ati'un, dan haka ku ji tsoron Allah ku bi ni, inji annabi isa, ce inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu, yace lalle Allah shine ubangijina kuma shine ubangijinku, dan haka ku bauta masa. هذا صراط مستقيم, wannan tafarki ne madaidaici. فاختلف الاحزاب, to sai kungiyoyi suka yi sabani, min bainihim, a tsakanin su. فويل للذين ظلموا, to tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka yi zalunci, tsanani bado ya tabbata ga waɗanda suka yi zalunci, min azabi yawmin alim, daga azabar wannan yini mai radadi. To haka wannan فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم, gargadi ne da zuwa da tsoratarwa da jan kunne ga waɗanda za su yi wa Allah subhanahu wataala kariya, su ce Allah subhanahu wataala yana da da, sai dai Allah subhanahu wataala saboda hakurinsa ya jinkirta musu, bai kama su da azaba anan ba. Amma wannan ba shi yake nuna ba zai kama su da azaba nan gaba, kamar yadda yake fa imma nadhhaban nabika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyaka alladhi na'iduhum أو نريك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الله سبحانه وتعالى يقول فإما قودي نذهبن بك مكبرنك يا رسول الله فإنا منهم منتقمون مو ما سيمس أذاب الرامواني ننقب ذات قودا بعد بلئنك با أو نريك الذي وعدناهم كوكم نونا مكا أبن بك يمس الكوري نذاس قولا قنشي لهم في الدنيا خزي لمك سيزان قولا قنشي الدنيا منونا مكا ولا قنشي أنا فإنا عليهم مقتدرون مو ما سيكوني أكنسو. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yakan jinkirta ma wanda ya saba masa baya gaggauto masa da azaba, kyale shi har zuwa lokacin da ya tashi damkasa, in ya damke shi ba zai ji da dadi ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana fada kamar yadda yazo cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, cewa inna Allah la yumli lil-zalim hatta idha akhadahu lam yuflitku, lalle Allah yana yi wa az-zalimi talala har idan ya damke shi to ba zai kuce masa ba. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah, wa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, haka nan kama ubangijinka yake idan ya kama wata alƙarya wasu garuruwa alhalin suna azzalimai, to lalle damkar ubangiji tana da tsanani, tana da radadi. Haka nan yazo cikin sahihaini, shi ma hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne kamar na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada asbara ala adha sami'ahu min Allah, لا احد اصبر على اذى سمعه من الله, باب wani wanda yake hakuri da cutarwa da zai ji kamar yadda Allah yake hakuri da cutarwa da yake ji. Innahum yaj'aluna lahu waladan, suna cewa Allah na da da, fa huwa yarzuquhum wa yu'azim, alhalin gashi yana ba su arziki yana kuma ba su lafiya, suna cewa Allah na da da, wannan cutarwa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma duk da haka Allah bai daina ba su arziki ba, bai daina ba su ci da sha ba, bai daina ba su lafiya ba. Allah yana cewa ka ayyin min qaryatin amdaitu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir, da yawa daga cikin alqaryu na Allah yake cewa na daga musu kafa, na yi musu talala daga baya na kama su, wato alhalin suna azzalimai daga baya na kama su, thumma akhadtuha, sannan daga baya na kama wadannan alqaryun wa ilayya al-masir, makoma zuwa gare ni take. Allah yana cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, kada kai tsammani Allah subhanahu wataala gafale yake game da abinda azzalimai suke yi. Allah yana musu talala ne, yana jinkirta su ne ranar da idanun za su yi tsuru-tsuru gaban Allah subhanahu wataala. Shi yasa anan yace fawailul lilladhina kafaru min mashhad yawmin azim, mashhad yawmin azim shine ranar al-qiyama, ranar da za a halarto gaban Allah subhanahu wa ta'ala, a lokacin wanda yake bisa gaskiya zai gane, wanda yake kan ƙarya zai gane. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari da Muslim daga Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shahida an la ilaha illa Allah, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الله صلى الله عليه وسلم يتي والنبي شيدا باب أبو بوتار بسكياسي الله شي كأي باشد أبو كنت علي كما محمد باوا سني من زن سني صلى الله عليه وسلم كما يشيد النبي إيسى باوا ألاني كما من زن سني كما كلمة ستجد إجيفة تقى مريم كما روحي ندق الله kuma ya yadda aljanna gaskiya ce, ya yadda wuta ma gaskiya ce, adkhalahu Allahu aljannata, wannan Allah zai shigar da shi aljanna, ala ma kana min al-amal, bisa abinda ya kasance a kansa na ayyuka, gurgudan kuma abinda kai na ayyuka, sai Allah subhanahu wataala ya shigar da kai aljanna. Allah subhanahu wataala ka sa muna cikin su, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kunkure. Ubangiji ya fi mana, sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.